Sura ta 5. Yesu mutumin da ya sha wuya, mutumin da ya saba da shan wuya. Rayuwar Yesu bata yi daban da ta Muhammadu ba. Ya fuskanci kiyayya wadda ta kai shi ga giciye. Muhammadu ya mayar da martani ta wajen tsanantawa masu tsayayya da shi da kuma yin ramako. Martanin da Kristi ya mayar ya sha bamban kwarai. Kamar Muhammadu, ba za ya iya cewa yanayin rayuwarsa Yesu a cikin iyali ta zama mai daɗi ba. Abun kunya shine an haife shi ba a cikin hanya ta aure ba. Ya mayar da wuyarsa, Matthew sura 1 aya 18 zuwa 25. An haife shi a cikin kaskanci, cikin gidan dabbobi, Luka sura 2 aya 7. Bayan haihuwarsa, sarki Shiridus ya yi ƙoƙarin kisansa, ya zama ɗan gudun hijira, ya gudu zuwa a Masar, Matthew sura 5 aya 13 zuwa 18. An yi wa Yesu tambayoyi. Da Yesu ya fara koyarwarsa, lokacin yana da wajen shekara 30, ya yi karo da tsayayya mai tsanani kamar Muhammadu. Shugaban addini na Yahudawa sun yi ta jefawa Yesu tambayoyi domin su kalubalanci su kuma kaskantar da ikonsa. Sai malaman attaura da farisiyawa suka fara tsananta masa kwarai, suna tsaronsa ya yi magana abubuwa da yawa, suna haƙonsa su kuma sa shi ya samu laifi a cikin maganarsa. Luka sura 11 aya ta 53 zuwa 54. Tambayoyi sun shafi: na 1, dalilin da yasa Yesu yake taimakon mutane a ranar Asabbaci. Sun yi wannan tambaya ne domin su nuna cewa yana karya doka, Markus sura 3 aya 2, Matthew sura 12 aya 10. Na 2, wane iko yake da shi na yin abubuwan da yake yi, Markus sura 11 aya 28, Matthew sura 21 zuwa 23, Luka sura 20 aya 2. Tambaya ta 3, ko daidai ne mutum ya saki matarsa, Markus sura 10 aya 2, Matthew sura 19 aya 3. Na 4, ko daidai ne mutum ya biya haraji ga Kaisar, Markus sura 12 aya ta 15, Matthew sura 22 aya ta 17, Luka sura 20 aya ta 22. Na 5, wace doka ce mafi girma cikin dukkan dokoki, Matthew sura 22 aya ta 26. Na 6, Almasihu dan wane ne, Matthew sura 22 aya ta 42. Tambaya ta 7, tambaya game da mahaifin Yesu, Yahaya sura 8 aya ta 19. Na 7, tashin matattu, Matthew sura 22 aya 23 zuwa 28, Luka sura 20 aya 27 zuwa 33. Na 8, neman da yayi musu mu'ujizai, Markus sura 8 aya ta 11, Matthew sura 12 aya 38 da sura 16 aya 1. Banda tambayoyi kuma sun zargi Yesu da aljanu, yana kuma aikata mu'ujizai da ikon shedan, Matthew sura 3 aya 22, Matthew sura 12 aya 24, Yahaya sura 8 aya 53, Yahaya sura 10 aya ta 20. Na 10, yana da almajirai wanda ba sa kiyaye Asabbaci, Matthew sura 12 aya 2, ko kuma kiyaye al'adun tsafta, Markus sura 7 aya 2, Matthew sura 15 aya 1 da 2, Luka sura 11 aya 38 da kuma na 11. ba da shaida mara tushe. Yahaya sura 8 aya ta 11. Makiya, idan muka duba rayuwar Yesu da kuma koyarwarsa, za mu ga cewa ya fuskanci kiyayya daga mutane da kuma kungiyoyi daban-daban. Sarki Shiridus ya yi kokarin ya halaka shi a lokacin da yake jariri, Matthew sura 2 aya ta 16. Mutanen ƙauyensa Nazareth sun yi musun cewa shi ne shafaffe, Markus sura 6 aya 3, Matthew sura 13 aya 53 zuwa 58, da kuma sun yi kokarin su jefa shi ta goshin dutse domin su kashe shi, Luka sura 4 aya 28 zuwa 30 na 14. Iyalin gidansa sun zarge shi da cewa baya cikin hankalinsa, Markus sura 3 aya 21 na 15. Mabiyansa da yawa sun guje shi, Yahaya sura 6 aya 30 na 16. Taron jama'a sun yi kokarin jifansa, Yahaya sura 10 aya 31. Yahuza ɗaya daga cikin na kurkusa da shi ya bashe shi, Markus sura 14 aya 43, Matthew sura 26 aya 14 zuwa 16, Luka sura 22 aya 1 zuwa 6, Yahaya sura 18 aya 2 zuwa 3. Babban almajirin Bitrus ya yi musun sanin sa har sau 3, Markus sura 14 aya 66 zuwa 72, Matthew sura 26 aya 69 zuwa 72, Luka sura 22 zuwa 54 zuwa 56, Yahaya sura 18 na 9. Mutanen Urushalima, birnin da yana kwanaki kaɗan da suka wuce, suka marabce shi da sowa ta murna cewa shi ne Almasihu, sun nemi a giciye shi, Markus sura 15 aya ta 12 zuwa 15, Luka sura 23 aya ta 18 zuwa 21, Yahaya sura 19 aya ta 15 na 20. Shugabannin addini sun doke shi, sun tofa masa miyau, sun kuma yi masa ba'a, Markus sura 26 aya ta 67 zuwa 69. 21, sojojin Roma sun yi masa ba'a, sun kuma zage shi, Markus sura 15 aya 16 zuwa 20, Matthew 27 aya ta 27 zuwa 31, Luka sura 22 aya ta 63 zuwa 65, Luka sura 23 aya ta 11 na 22. An yi masa ƙarya a gaban mahukunta, Yahudawa kuma da Romawa, aka kuma yanke masa hukuncin kisa, Markus sura 14 aya ta 53 zuwa 65, Matthew sura 26 aya 57 zuwa 67, Yahaya sura 18 aya ta 28 na 23. An giciye shi, wani mahukunci mafi ƙasƙanci da Romawa suke da shi, wanda kuma Yahudawa suke yi wa kallon hukunci wanda yake ɗauke da la'ana daga Allah, Maimaitawar Shari'a sura 21 aya ta 23 na 24. An ɗaga shi a tsakanin ɓarayi guda biyu, ya yi ta yi masa baƙaƙen maganganu yayin da yake mutuwa, mutuwa ta azaba a bisa giciye, Markus sura 15 aya 21 zuwa 32, Matthew sura 27 aya 32 zuwa 33, Luka 23 aya 32 zuwa aya ta 36, Yahaya sura 19 aya 23 zuwa 30. Irin marmarin da Yesu ya mayar game da kiyayyar da ya fuskanta. Idan muka dubi dukkan wannan kiyayya, ba mu ga inda Yesu ya tada hankali ba, bai nemi yin ramako ba. Waɗansu lokatan ma, idan an yi masa ƙarya, iyakar abin da Yesu yake yi shi ne ya yi shiru. Haka ma ya faru a lokacin da aka zage shi kafin a gicciye shi. Matiyu Sura 27 aya ta 14. Kirista na farko sun ɗauki wannan a matsayin cikar annabcin da aka yi game da Almasihu. Aka kware shi ba tausayi, amma ya karɓa da tawali'u, bai kuwa ce uffam ba, kamar ɗan rago wanda ake shirin yankawa, kamar tunkiya wadda ake shirin yi wa sausa, bai kuwa ce uffam ba. Ishaya 53 aya 7. Idan an nemi Yesu ya tabbatar da kansa, yawancin lokaci Yesu yakan kiya yi haka. A maimakon haka, sai ya jefa tambaya. Misali, Matiyu 21 aya ta 24, Matiyu Sura 22 aya ta 15. Ko da yake sau da yawa mutane sun nemi su jefa shi ya fadi, su faɗi inda hankalinsa bai gane ba. Ba zai yi musu husuma ko magana sama-sama ba, ba kuma wanda zai ji muryarsa a titi. Ƙyauren da ya tankwasa ba zai karye shi ba, fitila ba za ta kusa mutuwa ba, ba zai kashe ta ba, har ya sa gaskiya ta ci nasara. Matiyu Sura 12 aya 19 zuwa 20, inda ayar take magana a kan Ishaya Sura 42 aya 1 zuwa 4. Idan mutane sun nemi su jajjefi Yesu domin su kashe shi, sai ya koma wani gefe. Luka Sura 4 aya 30. Sai dai a lokacin mutuwarsa kadai, inda shi da kansa ya miƙa kansa ga mutuwa. Abinda wannan martani yake nunawa shi ne, a lokacin da aka jarabci Yesu da ƙiyayya, ya yi nasara da wannan jarrabawa, bai kuma bari ƙiyayya ta kayar da shi ba. Wataƙila zuwa ga Ibraniyawa ta taƙaita mana wannan magana kamar haka: gama babban firist da muke da shi ba mara juyayin kasawarmu ba ne, a'a, shi ne wanda aka jarabce shi ta kowace hanya da aka jarabce mu, amma bai yi zunubi ba. Ibraniyawa Sura 4 aya ta 15. Hoton Yesun da muke da shi a cikin bisharu hudu sune suka nuna mutumin da hankalinsa yake a kwance, yake kuma da gamsuwa game da kansa. Mutumin da bai ga dalilin yin jayayya da waɗanda suke yin gaba da shi ba, bai kawar tafiyar da ƙiyayya ta hanya mai kyau Yesu ya yi ba, ya kuma koya wa almajiransa yadda za su fuskanci ƙiyayya suna guje wa yin gaba da waɗansu. An bayyana tushen wannan koyarwa kamar haka: taushidin Yesu game da ƙiyayya. Rungumi ƙiyayya. Yesu ya bayyana a fili cewa a matsayinsa na Almasihu na Allah, ƙiyayya tana ɗaya daga cikin abubuwan da dole ne ya fuskanta. Allah ya yi niyyar yin amfani da wannan da ake ƙi a matsayin dutsen kusurwa na gininsa. Dutsen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dutsen gini. Markus Sura 12 aya 10. Ayar na ambaton Zabura ta 118 aya ta 22 zuwa 23. Haka kuma Matiyu Sura 21 aya ta 42. Ayoyin kamar su Bitrus ta 1 Sura 2 aya 21 da Ayyukan Manzanni Sura 8 aya 32 zuwa 35 sun yi nuni da cewa Yesu shine bawa mai shan wuya wanda aka ƙi, wanda yake rubuce a cikin littafin Ishaya, wanda kuma ta wurin wahalarsa ne mutane za su samu salama da kuma ceto daga zunubansu. Muka raina shi, muka ƙi shi, ya daure da wahala da raɗaɗi, amma aka yi masa rauni saboda zunubanmu, aka daddoke shi saboda muguntar da muka aikata. hukuncin da ya sha ya yantar da mu. Dukan da aka yi ta yi masa ya sa muka warke. Ishaya 53 aya 3 zuwa 5. Gicciye yana tsakiya a cikin shirinsa, kuma Yesu ya yi ta ambatan cewa za a kashe shi. Ya fara koya musu cewa lalle ne ɗan mutum ya sha wuya iri-iri, shugabanni da manyan firistoci da malaman attaura su kishi har a kashe shi, bayan kwana 3 kuma ya tashi da rai. Ya faɗa haka wannan magana a sarari, Markus sura 8 aya 31 zuwa 32, Markus sura 10 aya 32 zuwa 34, Matiyu sura 16 aya 21, Matiyu sura 20 aya ta 17 zuwa 19, Matiyu sura 26 aya 2, Luka sura 18 aya 31, Yahaya sura 12 aya 23. Ƙin rashin tattali. Yesu ya yi ta kushe maganar yin amfani da ƙarfi domin cimma burinsa, har a lokacin da a kai ana neman ransa. Sai Yesu ya ce musu, mai da takofinka kufe, duk wanda ya zare takofi, takofi ne ajalinsa. Matiyu sura 26 aya 52. Yayin da Yesu yake tafiya, gicciye ya yi watsi da yin amfani da ƙarfi domin ya tabbatar da aikin da ya kawo shi, ko da yake yana bakin mutuwa. Yesu ya amsa ya ce, mulki na ba na duniyan nan ba ne, da mulki na duniyan nan ne, da barori na za su yi yaƙi kada a bashe ni ga Yahudawa, amma haƙiƙa mulki na ba daga nan yake ba. Yahaya sura 18 aya 36. Wannan yana magana ne akan kawo takofi a lokacin da Yesu yake magana akan tsananin da zai faɗo kan ikkilisiya a nan gaba, inda ya ce, kada dai ku zaci na zo ne domin in kawo salama a duniya, a'a, ban zo domin in kawo salama ba, sai dai takofi. Matiyu sura 10 aya 34. Ko da yake wani lokaci akan yi amfani da wannan ayar a nuna cewa Yesu ya yarda da faɗa, gaskiyar shine wannan ayar tana magana ne akan tsatsaguwar da za ta iya zuwa a cikin iyali, inda za a nuna wa Kirista kiyayya domin su gaskata da Kiristi. Ayar da aka samu a cikin littafin Luka wadda ta yi wannan maganar ta yi amfani da rabuwa a maimakon takofi, Luka sura 12 aya 51. Sabili da haka, takofi yana a matsayin abin da yake raba ɗan uwa da ɗan uwa ne, wato fassarar da za a iya yin amfani da ita ce takofin yana nufin tsananin da Kirista za su fuskanta a nan. Wannan yana nufin takofin da za a ɗauka gaba da Kirista, ba wanda su za su ɗauka ba ne. Yadda Yesu ya nuna rashin amincewarsa ga tashin hankali, ya saba wa irin tunanin da mutane suke da shi game da abin da Almasihu zai yi a lokacin da ya zo domin ceton mutanen Allah. Begen shi ne ceto zai zo ta wurin ƙarfin soja, ta hanyar siyasa, da kuma ta fannin ruhaniya. Yesu ya yi watsi da yin amfani da ƙarfin soja a lokacin da yake cewa, mulki na ba na duniya ba ne, ya kuma bayyana a fili cewa mulkinsa ba na siyasa ba ne. Har wa yau, ya koyar da cewa mutane su ba Kaisar abin da ke na Kaisar, su kuma ba Allah abin da ke na Allah, Matiyu sura 22 aya ta 21. Ya musunta cewa mulkin Allah zai zama kamar mulkin duniya, domin a cikin mutane ne za a iya ganin mulkin Allah, Luka sura 17 aya 21. A lokacin da almajiransa suka tashi da rigima akan kowa ne zai fi samun matsayi na fifiko a cikin mulkin Allah, wanda wurin da za su zauna yake nunawa. Yesu ya ce mulkin Allah ba kamar mulkin duniya wanda suka saba da shi, inda mutane suke nuna iko a kan waɗansu yake ba. Idan kana so ka zama na farko, dole ne ka zama na ƙarshe, inji Yesu. Matiyu Sura 10 aya 16 zuwa 27. Kamata ya yi mabiyansa su nemi su bauta a maimakon su nemi a bauta musu. Markus Sura 10 aya 43, Matiyu Sura 10 aya 27. Ikkilisiya ta farko ta ɗauki koyarwar Yesu game da tashin hankali da mashimmanci ƙwarai. A misali, cikin sana'o'i da masu bi na farko suka haramta shi ne aikin soja. Kuma idan har Kirista zai yi aikin soja, to an haramta masa yin kisa. Ka ƙaunaci maƙiyanka. Ɗaukan mummunan mataki game da ƙiyayya yana fitowa ne daga ƙin juna da kuma kashe juna. Yesu ya koyar da cewa ba a yarda da rama mugunta da mugunta ba ko kaɗan. A maimakon haka, sai dai a rama mugunta da alheri. Matiyu Sura 5 aya 38 zuwa 42. Sharantawa waɗansu ba shi da kyau. Matiyu Sura 7 aya 1 zuwa 5. Ƙaunaci maƙiyanka a maimakon yin gaba da su. Matiyu Sura 5 aya 43. Masu tawali'u za su gaji duniya. Matiyu Sura 7 aya 1 zuwa 5. Da kuma za a kira masu kawo salama 'ya'yan Allah. Matiyu Sura 5 aya 9. Wannan koyarwar ba wai kalmomin baki kawai da almajiransa suka ji suka kuma manta ba ne. Mabiyan Yesu sun bayyana wannan a fili cikin wasiƙunsu, waɗanda ake samu a cikin sabon alƙawari, cewa waɗannan sharuɗa su ne jagoran masu bi da ku a cikin tsanani da kuma magabtaka. Har a yanzu haka, yunwa muke ji da ƙishirwa, muna hutanci, ana bugunmu kuma yawo muke yi haka ba mu da gida. In an zage mu, mukan sa albarka. In an tsananta mana, mukan daure. In an ci mutuncinmu, mukan ba da haƙuri. Korintiyawa ta 1 Sura 4 aya 11 zuwa 13. Bitrus ta 1 Sura 3 aya 10. Titus Sura 3 aya 1-2. Romawa Sura 12 aya ta 14 zuwa 21. Manzannin sun nuna wa masu bi gurbin da Yesu da kansa ya bari. Bitrus ta 1 Sura 2 aya 21 zuwa 25. Da kuma ku ƙaunaci maƙiyanku, da ke cikin Matiyu Sura 5. Sau da yawa wannan harsashi ya zama abun ambato na ayoyin littafi mai tsarki da kuma rubuce-rubucen masu bi na fari. Ku shirya kanku domin fuskantar tsanani. Yesu ya koya wa mabiyansa cewa dole ne su fuskanci tsanani. Za a yi musu bulala, za a ƙi su, za a bashe su, za a kuma kashe su. Markus Sura 13 aya 9 zuwa 13. Luka 21 aya 12 zuwa 19. Matiyu Sura 10 aya 17 zuwa 21. A lokacin da Yesu yake horar da almajiransa a kan yadda za su kai saƙonsa ga sauran mutane, ya yi musu kashedi cewa za su fuskanci ƙiyayya. Wannan ya sha bamban sosai da misali da kuma koyarwar Muhammadu, wadda take iza musulmi da su tayar da hankali har ma ga ya kai su ga yin kisa a duk lokacin da suka fuskanci tsayayya. Amma Yesu ya koya wa almajiransa da su kakkaɓe ƙurar ƙafafunsu yayin da suke barin wurin, wato su yi gaba kawai ba tare da sun ɗauki komai da zai ƙazantar da wannan game da tasu ba. Matthew sura 10 aya ta 13. Yesu da kansa ya aikata wannan a lokacin da Samariyawa suka ki su marafce shi a ƙauyen su. Almajiransa sun nemi da ya kira wuta daga sama ta cinye su, amma Yesu ya tsauta musu ya wuce. Luka sura 9 aya 54 zuwa 56. Yesu ya koya wa almajiransa da idan an tsananta musu a wannan wuri su matsa zuwa wancan wuri. Matthew sura 10 aya 23 ya ce musu, kada ku damu, domin Ruhu mai tsarki zai taimake su da abin fada. Matthew sura 10 aya 19 zuwa 20. Luka sura 12 aya 11 zuwa 12. Luka sura 21 aya 14 zuwa 15. Kada kuma su ji tsoro. Matthew sura 10 aya 26 zuwa 31. Wata koyarwar Yesu ita ce, mabiyansa sun yi murna lokacin da ake tsananta musu, domin haka aka yi wa dukkan annabawa. Albarka ta tabbata a gare ku sa'ad da mutane suka ƙi ku, suka kuma ware ku, suka zage ku, suka yi ƙyamar sunanku saboda Ɗan Mutum. Ku yi farin ciki a wannan rana, ku yi tsalle don murna, domin gashi sakamakonku mai yawa ne a sama. Haka kakanninsu ma suka yi wa annabawa. Luka sura 6 aya 22 zuwa 23. Matthew sura 5 aya 11 zuwa 12. Akwai shaidu da yawa da ke nuna cewa ikkilisiya ta farko ta rungumi wannan sako da zuciya ɗaya a matsayin wani miƙa kansu ga Kristi. Ko da za ku sha wuya saboda aikata abin da yake daidai, ku masu albarka ne. Bitrus ta 1 sura 3 aya 14 da Korintiyawa ta 2 sura 1 aya 5. Filibiyawa sura 2 aya 17 zuwa 18. Bitrus ta 1 sura 4 aya ta 12 zuwa 14. Har wa yau Yesu ya zuga almajiransa da begen cewa hada da wannan tsanani za su samu kyautar rai na har abada. Abu mai kyau din yana zuwa daga baya, amma idan suna so su samu cikar wannan alƙawari a cikin rayuwa mai zuwa, dole ne su zama masu aminci a cikin rayuwa ta yau. Markus sura 10:29 aya zuwa 30 da Markus sura 13 aya ta 13.